na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa yarima mai jiran gado a Saudi Arabia Mohammed bin Salman yayin wata ganawa da suka yi a gefen taron kolin manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya na G20 a kasar Japan. Yana kiransa aboki na wanda yayi abun azo a gani. Trump ya faɗa a yau Asabar cewa ya ji daɗin yadda yariman Saudiyan ya sayi kayan aikin soji daga Amurka. Ya kuma ce yariman ya taka rawar gani wurin kawo sauye-sauye ta tattalin arziki da kuma harkokin jama'a a ƙasar. Shugaban na Amurka ya ki amsa tambayoyi da 'yan jarida suke masa ko zai taɓo batu mutuwar ɗan jaridan Saudi Arabia nan Jamal Khashoggi wanda ya faru a bara. Yarima na Saudiya dai ya sha sukar kasashen waje a kan kashe Jamal Khashoggi, kisar da aka aikata ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul a bara. Bayan liyafar karin kumallo da safiyar yau Asabar, fadar White House ta ce shugabannin biyu sun samu tattaunawa mai amfani. Sun tattauna akan batun barazana daga Iran da kuma batun inganta kasuwar mai ta duniya da kuma wasu muhimman batutuwa masu alaka da kare 'yancin mul'adama. Amurka ta yi kira ga jami'an tsaron da sojojin ƙasar Sudan cewa kada su yi amfani da ƙarfin tuwa akan waɗanda za su gudanar da gagarumin zanga-zanga a gobe Lahadi 30 ga watan Yuni. Ranar 30 ga watan Yuni rana kenan da ƙungiyar tarayyar Afirka ta baiwa gwamnatin sojin ta wucin gadi a Sudan ta miƙa mulki zuwa ga farar hula. Kasar Sudan ne ta koma ƙarƙashin mulkin sojoji ne tun bayan hanɓarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Umar al-Bashir a ranar 11 ga watan Afrilu. Ranar 30 ga watan Yuni wata rana ce da ake tuna juyin mulki da shugaba al-Bashir ya yi a shekarar 1989. Wani babban jami'in Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa babban sako mai muhimmanci shine kada a yi tashin hankali. Ya kuma ƙara da cewa mutanen Sudan ko da kuma farin hula na ƙasar da suna da hurumin shirye taron jama'a. Babban jami'i na Amurkan ya ce za a azata kunkumi yana cikin matakan da za a iya ɗauka idan aka kawo tashin hankali a kan fararen hula. Ya ce muna da 'yanci na ɗaukar martani da duk matakan da ya dace a kan wato Sudan, in ji jami'in na Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kakaba ta kunkumai akan ɗan shugaban Venezuela Nicolas Maduro wani sabon mataki da Amurka ɗin ke ɗauka a ƙoƙari da take yi domin hanɓarar da shugaban ƙasar mai ra'ayin 'yan gurguzu. Ma'aikatar Bital Malam Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta ɗora hannu akan ƙadarorin Nicolas ko kuma Nicolasito Maduro Jr. da ke cikin Amurka, kana ta haramta wa Amurkawa da kuma kasuwancin Amurka su daina hulɗan kasuwanci da shi. Sakataren Bital Malam Amurka Steve Mnuchin ya faɗa a wata sanarwa cewa shugaban Venezuela yana dogara ne a kan Nicolasito da wasu abokansa na kudda-kudda mulkinsa ne yake ci gaba da rike tattalin arzikin ƙasar da kuma gallaza wa mutanen Venezuela. Ma'aikatan Bital Malin kuma ta zargi Maduro Jr. da aikata farfaganda da hana jama'an ƙasar ko kuma al'umman kasar cin gajiyar ma'adinai na Venezuela da kuma matsawa sojojin kasar lamba su hana shigan kayan taimako cikin kasar. Majalisar Dinkin Duniya ta ce rikicin na Venezuela da ya tilasta miliyoyin mutane barin gidajensu daga kasar tun cikin shekarar 2015. Shugaban Amurka Donald Trump yana niyyar ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wani yanki da babu ayyukan soji inda ake gudanar da taruka da kuma kullayar jejoniyoyi wanda ke tsakanin kasashen Koriyoyi saboda su yi hannu da junansu kuma su gaisa da juna. Trump ya bayyana aniyar yin hakan ne a wani sakon Twitter da ya kafe sa'o'i kafin ya isa Koriya ta Kudu a yau Asabar.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirin namu na yau, za ku ji yadda mata a Najeriya ke ci gaba da yin kira akan mahimmancin tafiya da su a harkokin gwamnati domin ciyar da kasar gaba. A wani taron mata da aka yi a birnin tarayya Abuja, wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta tattauna da wasu mata akan wannan batu. Da farko ta fara da Hajiya Naja'atu.
Anjima, don baki dama ki gabatar min da kanki da abin da kike yi yanzu.
To, ni sunana Najatu Muhammad. Ni yar kasuwa ce. Wace, kaka ce. Kuma na part-time aiki a Police Service Commission.
To, yanzu zaki ce a ina aka samu matan Najeriya? A ina suke yau? Kuma me suke hange gaba?
To, matan Najeriya suna nan da suke tun kafin zuwan shugaban kasa Buhari. Ba ni ban ga wani abu da aka sa mata wanda yake mai mahimmanci ba. Wato harkar zabuka ma tsayawa zabe an samu ci baya, ba a samu ci gaba ba. An gallaza mata kwarai musamman waɗanda suka tsaya zabe. Sannan kuma a harkar ɗiban mata wato a matsayin political appointments ba a taɓa rashin sa'a kamar shekara hudun da suka wuce ba. Mata ba a ɗauke su wato da yawa ba. Abinda yasa muka damu da mata yawanci su shiga cikin harkar mulki shine yawancin mata in kika hada su da maza wato sun fi imani, sun fi tausayi saboda su iyaye ne. Kuma kowane ɗa suna tunda kashi 70 daga cikin 100 na mutanen ƙasar nan matasa ne. Saboda haka ƴaƴanmu ne. Mace ta fi, ban ce wai ba a samu ɗaiɗaiku ba, amma mayawanci mata sun fi imani, sun fi tausayi, sun fi riƙe ofishinsu da mahimmanci saboda suna ganin aikin da suke ƴaƴansu suke wa. To na ga indai Allah ya taimake mu kila a samu canji, amma ban sani ba.
To in aka ce ki ba da shawara, me zaki ce?
To shawara ita ce a nemi ba ma mata kawai ba, amma a nemi sahihan mutane waɗanda suka san ƴan kishin ƙasa ne, a ba su ayyukan da ya kamata su yi saboda abubuwan yanzu sun taɓarɓare ƙwarai da gaske, musamman harkar tsaro. Harkar tsaro kuma yana faruwa ne saboda rashin aikin yi. Yanzu ya kai intaha. Duk shugabancin da zaki ki samu ɗin Bahaushe a sama ƙasansa ya zamana cewar kawai wato ba mutane ne waɗanda za su iya aikin ba daga lokacin da aka ce mutum ya gagara yin aikin sa kuma an gani a zahiri a ƙasa cewar bai iya aikin nan ba dan bai iya aikin ba tunda abubuwan ba sa tafiya yadda suka kamata saboda haka kamata ai shugaban ƙasa ya canza shi bai kamata a dinga barin mutanen da aka san ana mutuwa a ƙarƙashin su kuma a kyale su ba koda wanda dalili ne dan saboda dole a dubi ubangiji da kuma haƙƙin al'umma idan aka ce ƙasa babu wato tattalin arziki a ƙasa ba inda za a yi ba za a samu rashin tsaro ba in dai zaka yi abin da kaga dama ka kwana lafiya kuma baka da sana'a baka da cin yau baka da na gobe to ta'addanci dole ya tashi saboda haka ba magana kawai a sa shugabanni a arewa wato a ce an sa dan arewa shugaban ta tsaro me aka yi da ƙasa babu tattalin arziki in babu arziki ba ci ba sha dole ai ta'addanci
to nagode sosai
assalamu alaikum
ba ni cikakken suna da mukami
Assalamu alaikum sunana Maimuna ya Abubakar ni ce mawallafiyar mujallar Shozali magazine ni ce kuma board chairman na Nigerian Postal Services watan ma'aikatan wallafa wasiƙu na Nigeria baki daya
yanzu kashi ana taron mata in aka ce ki bayanin matsayin da mata suka samu a wannan gwamnati ina suke da ina suke yanzu kuma ina za su dosa me zaki ce
gaskiya mu dai mata ba mu samu irin ko da yake akwai mata da suke rike da mukamai a Nigeria tunda ni ma example ne amma dai ni ina ga har yanzu mata ba su samu right place din su a Nigeria ba in kika duba election din da ya wuce zaki ga mata da yawa ko primaries ma ba su scale through ba balle har a ce sun samu elected offices so kuma banda haka dadi da ƙari kuma ko political appointment din eh akwai mata ministers da waye amma dai har yanzu mun kai 35% inda aka ce za a ba wa mata a kin ga har yanzu gaskiya ba mu kai 35% din da muke tunanin za a ba wa mata a Nigeria ba so ni na wata tunanin shine muna roƙon sabon gwamnati ta duba matsayin mata saboda mata su ne suke zabe kin ga da na je Gombe zabe majority wanda suka fito suka zabe Baba Buhari mata ne
Tuma sauraro a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Madina Dauda da Hajiya Naja'atu Muhammad da Maimuna Yaya Abubakar da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Me ra'ayin ka game da barin jihohin Najeriya su mallaki 'yan sandan kansu?
Ayin ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kaman jihar Kano. Ai sun yi karota, sun yi hizba.
Ai hizba shari'a suke bi. Wasu na tsoron Allah su bi Qur'ani. In kana bin Qur'ani ko you will not go wrong. Bolansu mutane za su bi wani ko Bible ba abinda muke tsoro kenan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me ra'ayin ku game da batun kirkiro rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya ne? Yau za a kai lokacin da ake jin an shirya a samu irin wannan runduna ta jiha-jiha kuma ta yaya samar da su 'yan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar. Waɗanne hatsara suke tattare a cikin wannan lamari ne? Wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shi ne maudu'in da muke son mu soma muhawara a kansa daga yau. To amma kafin mu yi nisa bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya wato gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad yake kallon wannan al'amari ga Abdul Wahab Muhammad wakilin mu a can Bauchin ta Yakubu.
Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya jaddada kin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari.
Ba daidai ba ne a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. yaushe muka biya albashin ma'aikata, yaushe muka dauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta, tabarbarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu, yaushe kuma za mu zo mu ce za mu dauki kato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu, za mu iya biyan sa albashi? To fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa. Saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi, haka shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari ya gaya mana a gwamnoni, kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake ɗaukan wani lodi mu sake laftawa gwamnati.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe ka Abdulwahab, shi ma mai girma Sarkin Ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaban Allah ya kai mu. Yanzu bari mu haɗa ku da wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina, ku jige gan jami'an tsaro da suka haɗa da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundunar 'yan sandan jihohi a can Najeriya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Saka Mai Wuya. A yau za mu duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi ne a Najeriya, inda ake ta muhawara kai wasu na goyon baya wasu kuma ba sa goyon baya. Kuma a yau muna tare da manya-manyan tsoffin jami'an tsaro na Najeriya guda biyu. Akwai Alhaji Abubakar Tsab, wanda wannan suna ba bako bane a ko'ina cikin Najeriya, domin 'yan Najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar Lagos lokacin da yake kwamishina. Baya ga jihar Lagos ya yi kwamishina a jihohin Sokoto, Oyo da Abia. Sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, wanda masanin tsaro ne a Najeriya. Ina maganar Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya. Da yake muna magana ne akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi a halin yanzu, idan zan fara da Alhaji Abubakar Tsab, wanda na san kai baka goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi, menene hujjanka na abin da ya sa baka son a kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya?
In zabi na gaskiya ne, Najeriya babban ƙasa ne, ba ku mutane da yawa. In aka samu ɗan sanda ɗaya ne zai wuya a yabin nan ba da tsaro, amma don rashin gaskiyan mutanenmu, don rashin kwaɗayi, rashin haddama, bai kamata a ce mun samu abin nan ɗan sandan state yanzu ba, domin in an kawo za su ɗauki 'yan sandan nan su ci ma mutane mutunci. Kaga da abin da ya faru a Ikiti, da ce fayoshe yana da state police ne, ai ba wanda isa shiga abin nan Ikiti, da guke maina da shi ne shi ma zai haka, da samun hoton maina da shi zai haka. Don yanzu in mun waye nan gaba, kuma muna da haƙuri da juna a nan gaba, watakila za a iya samu abin nan, amma da yanzu da an ce an kawo za a gani za su mafaɗa. Kuma yanzu mutane suna maganar restructuring, kuma yana maganar restructuring da mutum ka ba su damar samu 'yan sandansu, ba zai daɗe ba za a gani su soma ba su bindigogi su train nasu kamar sojoji. To beginning na abin nan disintegration ke na kasar nan.
Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa, na san kai kana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya, kai kuma menene hanzarinka?
To alhamdulillahi, hanzarina a wannan shine a ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a Najeriya, in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na Najeriya, abu ne na tashin hankali kwarai da gaske. Ba wani shugaba wanda zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana waɗannan kashe-kashe ba tare da an ɗauki kyakkyawan mataki ba. Mataki kuma shine abinda zai kawo maslaha, abinda zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu, ba wai dan 'yan sandan Najeriya sun kasa ba, a'a shine a yi ƙoƙari a ga waɗannan jihohi an ba su dama su ma sun kafa jami'an tsaronsu. Dalili ko shine idan aka yi haka, ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya nada hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu ko don san ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayan sa domin ai kashe-kashe.
Na'am, kamar yadda shi ya kuma na zan dawo gare ka. Bari mu dinga ma dan abin nan. Alhaji Abubakar Tsaf, idan na wawaye ka, idan muka duba misali kasashe irin su Amurka da suka ci gaba, na biyu akwai kasashe da za a ce kamar sa'annu ko abokan Najeriya ne a Asia irin su Pakistan da India, waɗanda su suna da 'yan sabbin jihohi. Idan har Pakistan za ta yi 'yan sabbin jiha, ranka daɗe me zai hana Najeriya ta san 'yan sabbin jihohi?
To su sun waye, ba su da haƙuri, ni babu da haƙuri kuma ba ku waye ba. Kowa yana son mulki na ƙasar nan, kuma ga gajin da mutane suke sata kuɗi. Mutum da ke sata kuɗi ba su sata kuɗi suna son mulki. Mulkin da suke so kwasar su cima mutum mutunci za a yadda su suna da abin nan mulki. Kuma a ƙasar nan in kana da kuɗi kana da mulki ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa ka hana motoci tafiya to ka isa, to irin halin za mu shiga ciki kenan. Yanzu in da mun waye muna bin doka sosai kuma muna tsoron Allah, to in mun samu state police za mu samu laifi ba. Amma in mun samu state police yanzu wato muna zuwa hausa da bai nuna bato haka bai fadi muna zuwa
disintegration
da kamata a yi yanzu. Ya kamata a ɗauki 'yan sanda da dama a yi musu training, a ba su kayan aiki, a duba da lafiyar
za mu zo kan wani ya kuma da baba gama wa'in zo gare ka kamar da nake gaya masa. Kasashe sa'anin Najeriya irin su Pakistan da India suna da 'yan sandansa na jihohi. Kana ga lokaci bai wadata ce tun nan waje duka makamansu a nuni da waɗannan ƙasashen mun samu nan 'yan sandan na jihohi?
Eh, gaskiya ne. In ka duba su kasashe irin su Amerika, irin su India, irin su Pakistan da sauransu, dukkan ka suna da 'yan sanda na jihohi da sauransu. Wato abin magana shi ne a nan tsoron da ake yi, kamar yadda shi babban yayana ya faɗa, shi Commissioner Abubakar Tsaf, gaskiya ne. In ka duba a yanzu a ƙasar nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa su wawa su fafakere su sama da faɗi da dukiyar talakawan ƙasar nan. Wannan na yadda da wannan ƙwarai da gaske, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi waɗannan 'yan sandan jihohi. Amma kuma har yaushe za mu jira? In ka duba yanzu abubuwan da ke faru, irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu, to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafita. In ka duba misali a Najeriya, akwai jihohin da suka yi, yanzu ka duba kamar jihar Kano, ai sun yi karota, sun yi hizba. A yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin shi jajirceccen ne Rabiu Musa Kwankwaso ya tashi ya tsaya lokacin shekarau, da kuma shi kansa lokacin Kwankwaso da yake sun yi karota shekaru ya huzba. So in ka duba waɗannan shugabanni sun tashi sun jajirce, sun tabbatar an samu zaman lafiya, sun tabbatar har gobe kuma waɗannan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yarda da su. So haka su ma jihohin nan aka ba su dama suka yi 'yan sanda, ina tabbatar maka za a samu bakin zaren.
Duba yadda jihar Kano ta yi hizba duk da cewa ba 'yan sanda ba ne, amma suna wani bangare na aikin 'yan sanda, kuma Kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hizba ɗin fiye da 'yan sanda. Domin ni na je rikotar hizba a Kano, na ga yadda suke sulhunta mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma. Kaga wannan hizba ne kullum ba 'yan sanda ba ne. Baka jin cewa inda ce za a samu irin waɗannan ɗin misali a jihohi zai saukawa 'yan sandan aiki?
To ai 'yan hizba shari'a suke bi kuma suna tsoron Allah, suna bin Qur'ani ne. In kana bin Qur'ani kuma you will not go wrong. Waɗansu mutane ba za su bi Qur'ani ko Bible ba, abin da muke tsoro kenan. Domin lokacin da nake police a nan a Lagos, lokacin da muke da local government police na abin nan na Ibadan, su suka kawo tashi hankali har muka samu wasu cikin yaƙi.
To mun gode malamai. To wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗa farko da muka yi na wannan muhawara da zamu ci gaba da yin tan Allah kai mu shirye-shiryen mu masu zuwa game da bukata ko kuma akasin bukatar samun da rundunar yan sanda ta jihohi a Najeriya. Muna godiya ga su bakin damu da suka hada da tsohon kwamishinan yan sanda Abubakar Sab da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato Ahmed Tijani Baba Gamawa. Kuma musamman shi Hassan Maina Kane da ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawara da ya kuma ne daga Abuja. Daga nan Washington DC Aliyu Mustapha Sakwato ne yake muku bakwana a madadin su. A huta lafiya.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su. Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.
Ina waqadu min gane sanan sanfu